sake saduwa a wannan yammaci, a wannan masallaci mai albarka, masallacin Gwallaga a nan cikin garin Bauchi, a jihar Bauchi. A yau yammacin Juma'a 8 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433, wanda kuma ya zo daidai da 27 ga watan 7 miladiya ta 2012. A wannan majalisi mai albarka, majalisin da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muke cikin tafsirin suratul Nahl. Kafin mu shiga fassara ayoyin da za mu fassara a wannan zama, insha Allah za mu ansa kaɗan daga cikin abin da muka samu na tambayoyi jiya. Wannan yana tambaya ne dangane da jiran liman da ake yi kafin ya fito daga gida ko kafin ya kammala alwala. Wasu suna ganin a jira shi, wasu kuma suna ganin da zarar lokaci yayi kawai a tayar da sallah, ko ya zo ko bai zo ba, ko yana kusa ko yana nesa, wanda wannan yasa ake samun hatsaniya a wasu gurare. To alal hakika liman a masallacinsa shugaba ne, a inda yake yi wa mutane sallah shine shugabansu, shi yasa ma ake ce masa al-imam. Al-imam shugaba. To kaga in an yarda shugaba ne, to bai kamata a yi masa garaje ba, bai kamata a riƙa masa garaje ba, ana zartar da wasu abubuwa ba tare da neman izininsa ba. Da zarar wato a matukar aka ce lokaci yayi, ba wai ana nufin shi kenan, wato in aka ce lokacin tayar da sallah yayi, ba ana nufin shi kenan sai an tayar ba, ko liman ya zo ko bai zo ba. Wannan babu inda aka taɓa faɗar haka. Abinda ma koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta nuna, sahabbai sun kasance suna jiransa har sai ya fito. Wani lokaci ma har ana yin iqama ya fito, wata larura ta mai da shi gida kuma su jira shi, bayan an yi iqama su jira shi har ya je ya biya bukatarsa, ya kawar da wannan larura, sannan ya dawo kuma a tayar da sallah. Wannan hadisai suna nan a cikin Sahih Bukhari, hadisin Anas, hadisin Abu Huraira da waninsu, cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo masallaci bayan an yi iqama, sai ya tuna cewa akwai janaba a jikinsa, sai ya ce da su makanakum, ku tsaya inda kuke, ya tafi har sai da yayi wanka ya dawo, sannan kuma ya kabbara sallah. Kaga ashe in mu ne ba maganar ajira shi, da ma ya fara maganar ajira shi a sahaba, wani irin ajira ta kuma, da Allah malam wuce a yi mana sallah, lokaci yayi, muna da abubuwa a gabanmu. Akwai hadisin Anas, shi ma yana cikin Bukhari, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fito daga gida ya nufo masallaci, da aka gan shi aka miƙe tsaye aka yi iqama, sai wani ya ja shi bayan masallaci yana ganawa da shi. Haka aka jira har ma wasu mutane suka fara gyangyaɗi, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kabbara sallah, aka yi sallah. To kaga wannan ya nuna kenan ana jira liman, matuƙar dai ba lokaci ne zai fita ba. Idan ka ga lokaci zai fita, to wannan kaga ba magana uzuri. Amma a ce ga liman nan a bakin masallaci yana alwala, kuma duk da haka a yi masa shigar sauri, wannan bai dace, kuma rashin tarbiya ce, wanda ita sallah tana koyar da tarbiya. Ya kamata a ce abubuwan da sallah take koyar mana na tarbiya muna kiyaye su. Daga ciki akwai biyayya ga shugaba, ta yadda za ka tsaya a bayansa, komai yayi, komai ba za ka yi ba sai yayi, ba za ka yi ruku'u ba sai yayi, ba za ka dago ba sai ya dago, ba za ka tafi sujjada ba sai ya tafi. Kaga wannan koyar da tarbiya ce da biyayya ga shugabanni, musamman shugabanni na addini. Saboda haka ba daidai bane har a tsaya ana ja'in ja, wasu suna cewa sai an yi sallah ko da liman yana bakin masallaci yana alwala. Sai dai in shi liman ne ya bada izini, ya bada wani al-iznul 'am, wato izini na bai daya, yace duk sa'ad da kuka ga lokaci yayi da minti 2 ko 3 ko 5 ba ku ganni ba ku tada sallah, to in ya bada wannan izini kaga ana yi masa biyayya ne anan, ba saba masa ake yi ba. Wannan ita ce sunna, shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbansa. wannan kuma yake tambaya mai hukuncin wanda yake jan tufafinsa a ƙasa yana da awar cewa ba da girman kai yake yi ba sannan kuma meye ma'anar ko meye ma'anar maganar Imam Nawawi dangane da matsalar jan tufafi ƙasa da yace hadisan da suka zo suna nuna karahiyatu tanzih wato ba suna nuna haramci ba suna nuna makaruhi ne babu shakka annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man jarra thawbahu quyala la yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyamati wa la yuzakki wa la yukallimuhu wa la yuzakkihi wa lahu ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم أتكي يتي دوان ديك من جر ثوبه قيلا وطيفة متاني أكو وان ديكي الله تعالى بزي مسو مغانا برانا القباء القيامة بزي كالي سبا وطبازي بازي ألك كي سبا كما سنة عذاب ميردتي a ciki ya ambaci man jarra thawbahu quyala wanda ya ja tufafinsa yana mai girman kai wannan uquba ita ce uqubar wanda ya ja tufarsa yana mai girman kai idan kuma kula uquba ce mai tsanani la yukallimuhu Allah wala yuzakki wala yanzuru ilai sannan walahu azabun alim kunga abubuwa wajen guda hudu aka zana duk za a yi masa na uquba Allah ba zai kalle shi ba Allah ba zai masa magana ba Allah ba zai tsarkake shi ba kuma yana da azaba mai radadi wannan sakamakon man jarra thawbahu quyala wanda ya ja tufafinsa yana mai girman kai wanda kuma ya ja tufafinsa ba mai girman kai ba fa shi ma akwai uqubar da aka fada ta sha banban da wannan bata kai wannan tsanani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uzratul mu'min ila nisfi saf fa in kana wala budda fa ila al-ka'bayn wa ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar tufar mumini kar ta wuce idan sawu kar ta wuce tufar mumini rabin koli in ya zama dole za ta wuce nan to ta tsaya a daidai idan sawu fama asfala min al-ka'bayn abinda duk yayi kasa da idan sawu kuma fa fi an-nar to wannan za a azabta shi a wuta kaga wannan azabar bata kai waccan ba saboda haka hukuma abinnan sababin ya bambanta dan haka hukuncin ma ya bambanta sababin na farko jarra thawbahu quyala ya ja tufarsa yana mai girman kai saboda haka azabarsa ta tsananta wannan kuma ba a sifanta jan tufarsa ba ko wuce tufarsa da ta yi idan sawu ba a sifanta wannan da girman kai ba saboda haka sai ya zamana iya azabarsa shine a kona iya wannan gurin da ya bari tufarsa tana wucewa kaga wannan daban wancan daban ba za ka yi taqayyudin wannan da wannan ba saboda sababi ya bambanta duk sanda sababi ya bambanta a gurin malamai ana cewa la yuhmalul mutlaq ala al-muqayyad a ka'idar usul da a ce sabab din daya ne to sai a ce to tunda nan ba a faɗi quyala ba can an faɗa to a ɗauko quyala na can an haɗa a nan sai a ce hukuncin ya taƙaita ga wanda ya ja tufarsa yana mai girman kai to amma tunda sabab din ya bambanta to in sabab ya bambanta magana rajiha ta malamai shine la yuhmalul mutlaq ala al-muqayyad saboda haka kowanne da abin da yayi kowanne kuma da irin hukuncin da za a yi masa السبب والحكم ده سن بمبنت اتفاقا وان لا يحمل المطلق على المقيد وان دوك يي وان حمل المطلق على المقيد انا تو بي بي تفريقين مالمي با دوما ابين ده مالمان اصول سكي فدا اذا سبب ده حكم سكا بمبنت بالاتفاق با ايون وان سنا اكو حديث ابو بكر رضي الله تعالى عنه وان شي ما واسو سنا حجه ده شي وجن سبر تفافن سنا جان قسا cewa sayyidina abubakar ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idhari yastarkhi illa anni ata'ahadu wato tufata tana jan kasa tana saki wato tana saki tayi kasa amma ina kamo ta ina kula da ita wato idan ta tafi za ta fadi ina jawo tufata tayi wo sama annabi sallallahu alaihi wasallam yace lasta mimman yaf'aluhu quyala baka cikin wadanda suke yi dan girman kai wani sai ce to gashi sayyidina abubakar ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa don haka shi ma yanzu zai kiyasta kansa da abubakar radiyallahu anhu shi ma yanzu a matsayin sayyidina abubakar yake to muqaddara kai wannan kiyasin mun kyale ka wane ne zai baka shaidar da abubakar da aka bawa abubakar ni dai bai isa in baka ba limamin ungonku bai isa ya baka ba malaminka bai isa ya baka ba babu wanda ya isa ya ce lasta mimman yaf'aluhu quyala tunda wannan wata sifa ce da ta fara da zuciya, waye sai ya iya gaya maka abin da yake ranka? Babu shi. Saboda haka kaga kai ba za ka samu tazkiyar da sayyidina Abubakar ya samu ba, dan haka dan me za ka yi? Sannan abu na biyu, sayyidina Abubakar cewa illa anni ata'ahaduhu, sayyidina Abubakar ba shi da kaurin jiki, siririn mutum ne. Saboda haka in ya daura izari wani lokaci baya rike kwankwasansa, sai ya rika saki yana zubowa. Shi yasa yace izari yastarqi illa anni ata'ahaduhu, yana saki amma ina jawo kayana. To amma kai tun wajen dinki kake matsawa tela cewa a ja wandan nan fa ko a ja rigan nan fa, ga yadda nake santa. Tun wajen dinki aka maka fasalin rigar haka, kaga ba za ka kwatanta wanda shi ba haka abinsa yake ba, a saki yake yi amma yana janye kayansa. Saboda haka kai ma idan kana dan jiki ka sa wandan da ya maka yawa yana faduwa kana janye kayanka, to wataƙila ai maka uzuri anan. Amma ba a je a yanka maka tagwa, wato tun daga tun farkon lokacin da za a yi ma dinki a yi maka shi a haka ba, kuma ka zo ka ce kai ma sayyidina Abubakar ne, izari yastarqi illa anni ata'ahaduhu. Saboda haka a kula ko ba komai ba mutum ya fitar da kansa daga cikin iskali. Kuma magana da Imam An-Nawawi ya faɗa ba ta da wajihi, saboda ba zai yiwu ba abinda yake makaruhi, abin da yake makaruhi kuma a ce mutum yana da azaba, ba a azabta mutum akan makaruhi. Saboda kalmar azaba da ta fito da kalmar wuta da ta fito a cikin ruwayoyin ta nuna cewa wannan abun ba wai makaruhi bane, haramun. Wannan kuma yana so a kare masa wanda yana so a yi masa bayani game da ayar da ke cikin suratul Zumar, maganar wasiƙar ladina taqaw ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Yace to kuma akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shine farkon wanda za a bude wa kofar gidan aljanna. To yaya shi? Yana kamar akwai iskali tsakanin ayar da hadisin, to ban san menene iskalin ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a sunnar sa a maganganun sa cewa shine farkon wanda za a bude wa kofa, ana awwalu man tuftahu lahu aljanna wa man tuftahu lahu abwabul janna, ni ne farkon wanda za a bude wa kofar aljanna. Lokacin da zai je kofar aljanna, a abin nan mai tsaron aljanna, qazinul janna, ya tambaye shi kai waye, yace ni ne Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallama, yace bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak, kai aka yi umarni in yi bude wa aljanna kafin in bude ma wani. Wannan hadisi yana magana akan Annabi sallallahu alaihi wa sallama da shafa'arsa, shafa'ar ya je a bude gidan aljanna saboda yan aljanna su shiga. Ita kuma wannan aya tana magana masu tsoron Allah lokacin da za a wato taho da su kungiya kungiya alhalin an bude kofar gidan aljanna, ma'ana alhalin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je ya nemi izini an bude su, kuma sai a rika zuwa da su kungiya kungiya, me babu wani iskali a ciki. Su kuma daga baya sai a zo da su, wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat, wawul halici wal halu futihat abwabuha, alhalin an riga an bude kofar. Waye yaje yayi wannan shafa'ar aka bude? Shine ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaga babu wani iskali a tattare da ayar da hadisin. Wannan kuma yake maganar cewa waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya la'anta. Kuma ga wani hadisi da ya zo ban kwana da sahabbai, yake cewa duk wanda na yi masa wani kuskuren addu'a, to na canja wannan addu'ar zuwa rahama. Duk wanda ya yi min wani abu, to rubutun ne ba a yi wa rubutu wanda zai karantu da daɗi, kuma Hausar wani lokaci ban san Hausar ina ba ce. To abinda dai yake so ya ce, yaya za a yi da hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci wasu mutane? Ya ce kamar, ya bada misali ya ce kamar Khawarij, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci su. Sannan kuma ga hadisi ya ce a lokacin da yazo ban kwana yazo barin duniya yayi wasiya cewa duk wanda yayi wa mummunar addu'a ya canza wannan zuwa rahama. To na farko wannan hadisin da kawo ba haka yake ba, hadisin yadda yake Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa fa ayyuma rajulin minal muslimina la'antuhu aw sababtuhu aw jalattuhu aw azaituhu faj'al zalika lahu kaffaratan wa rahma aw tarwaya faj'al zalika lahu zakatan wa ajra. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nayi alkawari tare da ubangiji na cewa duk mutumin da na la'ance shi ko na bace shi ko na cutar da shi ko na gaya masa wata bakar magana ko na masa wata mummunar addu'a, to ya Allah ka sanya wannan addu'ar da nayi masa ko wannan bacin da nayi masa ko la'antar da nayi masa ya zama kaffara gare shi ko kuma ya zama rahama ya zama lada gare shi ya zama tsarkakewa gare shi. Wannan shine abin da ba wai sai da yazo abin da mutuwa ba sannan yayi wannan wasiya ko yace ya canza ta, a'a addu'a ce alkawari ne tsakaninsa da ubangijinsa. Dan yana cewa a cikin ruwa Muslim, Allahumma inni qad shaqartuka aw ahittu ma'aka ahadan lan tukhlifanihi, ya ubangiji nayi alkawari da kai alkawarin da ba za ka saba min ba. To shine ya faɗi wannan magana. Malamai abinda suke cewa duk wani wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa wata magana mai zafi saboda yayi fushi alhalin bai cancanci wannan maganar ba, to shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana a kansa. Hadisin Aisha, wasu mutane biyu sun shigo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka yi wata magana da shi. Aisha tace ban san me suka ce masa ba kuma shi me yace musu, sai naji yana faɗa musu magana baka yana la'anta su yana bacin su. Sai da suka fita sai nake cewa waɗannan ko basu samu alkhairi dan wato idan kowa ya samu alkhairi wannan basu waɗannan su basu samu ba. Sai yake tabbata wani abu ne yace saboda maganar da ka gaya musu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ita ya Aisha amma alimti anni qad ittakhastu 'inda rabbi ahdan ayyul muslimina أي رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو آذيته أن يجعل ذلك له كفارة وأجرا. يتي بكسني بني ناي الكوري لأبنججينا شوى دم تمن دا دم مسلمين دا نقيا مسا وتبكر مغانا ونا لا أنشيش أبنججيا يا مسا يا مسا ودنان دا وترحما يا مسا يا مسا ودنان دا ونلا دا ونقوم يانا بانغالي نينا رحمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أمة سا bangare ne na rahamar Annabi sallallahu alaihi wasallama ga wannan al'umma. Allah ya ce wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wanda ubangiji ya sifanta shi da cewa shi harisun alaikum ma azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. To wannan bangare ne na rahamar Annabi sallallahu alaihi wasallama ga al'ummar sa, amma wanda bai cancanci haka ba kamar kafirai da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'anta, waɗannan suna nan tare da la'antar su sai sun tuba sun koma ga Allah sannan wannan la'antar ta bar su. Duk wani wanda ya cancanci la'antar wannan yana nan, wannan hukuncin la'antar yana nan a kansa sai in ya tuba ya komo ga Allah ubangiji ya yafe masa abin da yake kai. To ina ga dole mu hakura da tambayoyin, haka na ga an bani tambayoyin da dan dama, insha Allah wanda ba mu ansa ba watakila gobe samu shiga. Bismillah,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.
نعم الله تعالى يتشغى بدأ تشيوه وتطوري أكن أبن ديه قباتا نهو الجوجي دا دليلي وانا نسكي تبتا دا wahdaniyya ta ubangiji da cewa shi kadai ne, kuma shi kadai ne wanda ya cancanta a bauta masa, shi kadai ne wanda ya cancanta a tsantsanta bauta gare shi, kuma da abubuwan da ya ambata na ni'imomi waɗanda suke a matsayin hujjojin da ya zana. kan wannan gaba ubangiji yake cewa ilahukum ilahun wahid, abun bautarku abun bauta ne guda daya. Fallazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkira, wadanda ba sa yin imani da lahira zukatansu masu musu ne, masu jayayya ne. Wahum mustakbirun, kuma su masu girman kai ne. La jarama, hakikatan tabbas, anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, lalle Allah yana sane da abinda suke boyewa da kuma abinda suke bayyanawa. Innahu la yuhibbul mustakbirin, lalle shi baya san masu girman kai. Anan Ubangiji Ta'ala yana gaya mana cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai shi Alwahidul Ahad Alfardus Samad, shi kadai ne tilo, kuma shi kadai ne wanda ake nufa da bukatu, duk mai wata bukata gare shi yake komawa. Sannan yace falladina la yu'minuna bil akhirati, wadanda ba sa yin imani da lahira ba su yarda cewa bayan mutuwa akwai wata rayuwa ba, akwai hisabi, akwai siradi, akwai aljanna da wuta. Wadannan qulubuhum munkira, zukatansu masu musu ne, wato suna inkarin abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa na cewa la ilaha illallah, babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Wannan abun yana ba su mamaki. Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab, yanzu zai sanya abun bauta ya zama daya, lalle wannan abin mamaki ne. Suna ga abu ne da basu taba jin an faɗe shi ba. Yau kuma wani daya daga cikin su ya fito yana fadar cewa la ilaha illallah, wannan abin yana da mamaki. Saboda haka zukatansu suke inkarin wannan. Abinda suke so shine su ji an faɗi wani tare da Allah. An ce Allah yana da waɗanda ake kamun kafa da su, su ma a bauta musu za su kusantar da bawa zuwa ga Allah. Amma su ji an faɗi Allah shi kadai. Wa idza zikrallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza zikral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Allah yace idan aka ambaci Allah shi kadai, sai kaga waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba, zukatansu sun cunkushe, wato sun samu kunci, ransu ya baci. Yaya za a ambaci Allah shi kadai? Wa idza zikral ladzina min duni, amma da zarar aka ambaci wani wanda bai kai Allah ba, wani wanda yake kasa da shi, idza hum yastabshirun, sai kaga suna walwala, suna farin ciki, fuskar su ta saki. Wannan yana nuna zuciyarsu a mace take, zuciyarsu a mace take. Don haka zuciya ce matacciya tana bukatar abin da zai raya ta, tunda har take inkarin abin da ake fada na la ilaha illallah, wanda ita ce kalmar da annabawan farko suka fada, ita ce kuma kalmar da shi manzo sallallahu alaihi wa sallam yake fada musu. Ba wani abu bane sabo da za su yi mamakin sa. Na'am, sabo ne a gurin su, saboda kalmar la ilaha illallah kalma ce da take rushe bautar duk wani abin da ake bauta ba Allah ba. Kasancewar su larabawa tsantsa, suna gane larabci, sun san inda wannan kalma ta sa gaba. Da zarar aka ce la ilaha illallah, ku ce la ilaha illallah, sun san me ake nufi. Ana nufin dukkan wani abin da suke bautawa su kakkabe shi, su aje shi guri guda, su dawo su rike Allah shi kadai. Wannan ita ce ma'anar la ilaha illallah, wanda kowane balarabe a wannan lokacin yake fahimta. Shi yasa suka kiyarda, suka keke kasa, suka ce ba za su fada ba. Da a ce fadarta ne da baki kawai, babu wani aiki da take lizumtawa mai fadarta, ba wani aiki da zai biyo baya bayan an fade ta, to da ba zai hana su fada ba, su ci gaba kuma da abin da suke yi, kuma a ci gaba da damawa da su a zauna lafiya. To sai dai sun fahimci cewa fadar tata daukan alkawura ne da dama dangane da Ubangiji, cewa ba za su bautawa kowa sai shi ba, ba za su ji tsoron komai da kowa sama da yadda suke jin tsoronsa ba, ba za su so komai ko kowa ba sama da yadda suke san shi. A gurin shi za su yi fata, a gurin shi za su kama kafa, komai na bukata shi yake musu. Su yarda cewa babu wani abin da yake bautar Allah ne da za su yi ma wani, sannan babu wani wanda ya cancanci a yi masa da'a sakakkiya, da'a mutlaka sai Allah Ta'ala. Sun san cewa wannan kalma tana nuna su saduda, su miƙa wuya, su risina, su ba da kansu ga Allah Ta'ala. Saboda haka suka ce kai ba za su faɗi wannan ba. Yanzu in suka faɗa kenan babu wani wanda zai cancanci irin wannan sifa shi kadai shi kadai. Saboda haka suka ce ba za su faɗa ba. shi yasa suka yi girman kai lokacin da Abu Talib ya zo mutuwa. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo ya same shi da Umayyah ibn Khalaf tare da shi da kuma Al-Mughira suna tsaye a kansa. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa gaffansa, qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah. Ka faɗi kalmar la ilaha illa Allah, ita wannan kalmar zan tsaya maka da ita a gaban Ubangiji. Sai Abu Jahal da Mughira sai suke ce masa, Umayyah ibn Khalaf sai suke ce masa, atarghabu an millati Abdul Muttalib, yanzu zaka bar addinin Abdul Muttalib kenan? Wato sun fahimci cewa in ya faɗi wannan kalmar to yayi bara'a da addinin kakanninsa, yayi bara'a da addinin iyayensa. Saboda haka sai suke ziga shi kada ya kuskura ya faɗa, yanzu zai kyamar addinin babansa. Karshe kalmar da ya faɗa huwa ala millati Abdul Muttalib, shi yana nan kan addinin Abdul Muttalib. Wannan tasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka tambaye shi akwai wani amfani ko ceto da zaka yi wa amminka ganin cewa ya tsaya maka ya baka kariya, shine Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace za a fito da shi a wato tsakiyar wuta ba can ƙasa ba, sannan za a sa masa wasu takalma na wuta wanda kwakwalwarsa za ta rika rabbaka da su. Wannan shine saukin da zai samu, amma ba wai a sauwake masa a fitar da shi daga wuta ba a kai shi aljanna. Wannan shine abin da ya tabbata a cikin sahihaini al-tattafai ingantattu guda biyu, sahihul Bukhari da Muslim. Me yasa ya ki fadar kalmar inda kawai fadar ta shikenan, babu wani alkawarra da take lizumtawa ai da fada, su ku kuma me yasa za su hana shi? Da kawai fadar ita ce a fada kawai da baki, da ba dalilin zai sa su tsaya a kansa suna ziga shi kai ya fada. To kaga wannan ya nuna cewa sun fahimci me kalmar take nufi, abinda yanzu da dama daga cikin musulmi ba su gane ba kenan. Da dama daga cikin musulmi a yau ba su fahimci irin alkawaran da wannan kalma ta la ilaha illallah take nunawa ba. Na ɗayan ta Ubangiji a cikin sha'anin ibada gaba ɗaya, kuma da jin cewa shi ake yi wa at-ta'atul mutlaqa, dukkan wani abin girmamawa da kake da shi bai halatta kai masa da'a ta gaba ɗaya ba, da'a sakakkiya ido rufe in ba Allah ba. Ba a yi ba wani da'a ido rufe sai abin da ya zo daga Allah, wanda duk zai yi umarni da wani abin da ba da'ar Ubangiji ba, to ba a yi masa da'a a cikin abin da zai yi umarni da shi wanda ya saba wa da'ar Allah. Ba za a so wani ba sama da yadda ake san Allah, ko daidai da yadda ake san Allah. San Allah dole ya zama shine a koli, shine sama. Da dama daga cikin musulmi a yau ba su da irin wannan shu'urin a tare da su, sun yadda za su iya bin kowane ne idan har za su samu wata biyan bukatar su ta duniya, ko da kuwa akan abin da ke saban Allah ne. Sun yadda za su iya yin kowace irin da'a ce idan har akwai biyan bukatar su ta rayuwar duniya. Sun yadda za su fifita soyayyar wani Allah akan soyayyar Allah idan har akwai wata bukatar su ta duniya da za ta biya. Kaga babu shakka waɗannan ba su san kalmar da suke faɗa ba, ba su san abin da suka zari, abin da ya zargo musu wuya ba na kalmar la ilaha illallah, ba su san cewa suna mata karantsi ba. Shi yasa Allah ta'ala ya ce da mu waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba, qulubuhum munkira, zukatansu inkari suke yi, ba su yadda da kalmar la ilaha illallah ba. Wahum mustakbirun, kuma suna masu girman kai, suna masu girman kai ga barin bautar Allah. Wannan shine girman kai na ƙodi na ƙarshe, mutum ya ji cewa ya fi ƙarfin ya bauta wa Allah. Allah na cewa lan yastankifa al-masihu an yakuna abdan lillahi wala al-mala'ikatu al-muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a. Yace a Isa al-masihu alayhi salam ba zai yi kyamar ya zama bawan Allah. Hakanan mala'iku waɗanda suke makusanta ba za su yi kyamar su zama bayin Allah ba. Wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir, wanda duk
yayi kyamar bauta wa Allah ko yayi girman kai gabarin bautar Allah fa sayahshuruhum ilayhi jami'a Allah zai tattara su gaba daya zuwa gare shi saboda haka babu girman kai da ya kai mutum ya ji cewa shi akwai wani abu na bautar Allah amma shi yafi karfin sa shi ba zai iya yi ba Allah ta'ala yana cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangije ce ud'uni astajib lakum ku roke ni in an samu waɗanda suke girman kai game da roƙona game da ibadata Allah ta'ala sai ya kira roƙo anan ibada domin kamar yanda ma'aiki yace addu'a huwa al-ibada addu'a ibada ce to koda addu'a din nan wanda bukatunka ne kake nema kai kake nema wa kanka wani abu ne kake nema a gurin Allah ba shi yake nema a gurinka ba amma ka ji kai kafi karfin kai addu'ar sai dai ka ce ai maka ko ka tara mutane ka ce a sauke maka alqur'ani saboda bukatunka kai kuma ka ci gaba da harkokinka to koda wannan ce ubangiji yayi wato mumunan narko alkawarin narko ga waɗanda suke haka innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin to babu girman kai da ya kai wanda zai yi girman kai game da bautar Allah ya ji cewa ga wani abu ibada ne amma shi ba zai yana ganin wannan sai dai wasu wanda ba shi ba waɗanda suke kaskantattu kamar yanda mutanen annabi Nuhu suke cewa anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun mai imani da kai alhalin waɗannan kaskantattu ne suke binka wa qalu ma naraka tattaba'aka illa allazina wa ma naraka tattaba'aka illa allazina hum araziluna badi ar-ra'y wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin suna cewa annabi Nuhu mu waɗannan da suke binka duk mun ga wasu ratattakun mutane ne wasu waɗanda ba kowa ba ya ayyuhan nasu mu ba za mu iya binka ba alhalin waɗannan su ne mabiyanka to kaga haka su ma kafirin Quraishawa ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya daga liwa na la ilaha illallah tutan la ilaha illallah farkon waɗanda suka fara bin sa su ne waɗanda ba su da galihu ba su da gata ba su da nasaba ba ƴaƴan dangi ba a Makka su suka fara bin sa irin su Bilal irin su Ammar da mahaifinsa Yasir da mahaifiyarsa Sumayya su suka fara bin sa irin su Ibn Mas'ud mutumin Ta'ifa ne ya shigo Makka saboda haka ba ya da dangantaka da Qurayshawa saboda haka sai suke ganin yaya za su yi imani da shi alhalin waɗannan su ne suke bin sa shi yasa lokacin da aka tambaye Abu Sufyan Iraqil yake tambaye sa su wane ne suke bin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace da shi yace a ashrafun nasi am araziluhum manyan gari ne suka yadda da da'awar sa ko kaskantattun ne sai yace a araziluhum sai yace wa ka faka zalika kanat atba'ul anbiya ce to haka daman mabiya annabawa suke daman su suke fara karbar da'awar shi yasa su Abu Jahl su al-Mughira su Umayya ibn Khalaf da manyan sanadidu Quraysh jimajiman Quraysh nan suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sai ya kori irin su Bilal daga majalisarsa in yayi haka ne to za su yi imani da shi Allah ta'ala ce wala tadrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay fatatrudahum fatakuna min al-jahilin fatakuna min adh-dhalimin ubangiji yace kada ka kuskura ka kori waɗannan da suke a gabanka suke bautawa Allah safe da yamma bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kuma dan Allah suka zo ba wani abu kake basu ba wani abu suka gani tattare da kai ba mulkinka suka gani ba ko mukaminka Allah suke nema kada ka kuskura kai haka in kuma har ka kuskura ka kore su to zaka zama cikin azzalimai ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alaihim min shay hisabinka ba hisabun su ba a gunka yake ba hisabun su ba a gunka hisabinka ba a gunsu yake ba in kuma ka kore su to zaka zama daga cikin azzalimai shi yasa Allah ce wa kazalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a ha'ula imanna Allah alaihim min bainina alaysa Allah bi a'lama bi shakirin ce haka nan muka fitini shasun shi da sashi wato waɗannan talakawan sai ya zamana sun fitini waɗancan masu kuɗin waɗancan masu wadatar, waɗancan masu mulkin, waɗancan masu ikon, masu nasaba, masu dangantaka. Li yaqulu dan su rika cewa haula imanna Allahu alaihim min bainina, yanzu waɗannan su suka fi mu baiwa, su ne suke da hankalin da za su gane cewa mutumin nan abin da yazo da shi gaskiya ne, mu ba za mu gane ba. To haka duk annabawa suka rika samun irin wannan kalubale. Annabi Shu'aib Allah yana cewa qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Shu'aib wal ladina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala aw law kunna karihi. Wato ko dai ka kore su abin nan, ko ku bar addinin da kuke, ko mu kore ku da kai da waɗanda suka yi imani da kai. Saboda me? Saboda girman kai. Suna ganin cewa waɗannan, yaya za a yi waɗannan a ce su ne za su bi annabawa, ba su ba. Saboda haka girman kai yana ɗaya daga cikin abinda yake hana mutum ya karɓi gaskiya. Shi yasa lokacin da aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama, lokacin da yake cewa la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibar, wanda duk yake da kwarkwatan kwacin kwayar zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba. Wani mutum, kyakkyawan mutum da kayansa masu kyau, kuma yana son shiga mai kyau, wato irin mutanen nan masu son kwalisa su shiga mai kyau, ya ce ya Rasulullahi, ni dai kaga yadda nake, Allah ya bani kyau, kuma ina so in ganni tsaffan kullum. Ya ce ya Rasulullahi, mutum yana so ya ga takalmansa masu kyau, kayansa masu kyau, azaka min al-kibar, wannan ma girman kai ne? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kibaru bataru al-haqq wa ghamtu an-nas, girman kai shine take gaskiya da kuma wulakanta mutane. Wannan shine girman kai, ba wai kai kwalliya ba, ba kai shiga mai kyau ba, ko ka shiga gida mai kyau, ko mota mai kyau, ko ya zama kana da sutura mai kyau, ba wai wannan shine girman kai ba, a'a. Abinda ake cewa girman kai bataru al-haqq, a ce ga gaskiya, amma mutum ya daga kai ya yi watsi da gaskiyar, wa ghamtun nas, ya rika yi wa mutanen kallon bi'ahu, yana musu kallo ƙasa ƙasa. To babu shakka wannan koda ya fi kowa talauci a duniya mai girman kai. Saboda haka shi girman kai ba wai sai mai wadata ko mai mulki ko mai wani matsayi yake girman kai ba, a'a, talaka ma Allah na iya jarrabarsa da wannan girman kan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi waɗansu mutane wanda ya ce ba za su shiga aljanna ba, a cikinsu ya ce wa'ilul mustakbir, da talaka mai girman kai, wato shi ba sababin da zai sa ya girman kan, amma kuma yana yi. Yau da a ce yana da wani abin da zai sa shi girman kan, a ce ga dalilin da ya sa shi girman kai, amma shi babu. Ya kamata shi ya sassauto da kansa dan ma ya samu masu taimaka masa. To amma duk da haka sai ya zama mai girman kai, wannan ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan ba za su shiga aljanna ba. Don haka duk wanda yake da girman kai to yana da matsala babba. Sun ce dukkan wani saban Allah ana iya yin shi a ɓoye, amma ban da girman kai. Saban Allah ne, amma shi ba zai yiwu a ɓoye ba. Kuma masu girman kai su sani, farkon wanda ya fara girman kai shine Iblis. Shi ya fara girman kai, illa Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Saboda haka shine saban Allah na farko da abinda aka fara saba Allah da shi. Girman kai shine sabo da aka fara yi wa Allah, aka fara yi wa Allah sabo da shi a duniya. Me yasa? Saboda yana ganin shi yafi Annabi Adam, yafi shi matsayi. Ma man'aka an tasjuda idh amartuk? Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ni da wuta ka yi ni, shi da yunƙu ka yi shi, saboda haka na fi shi. Ka ga yadda ya ƙiyasin, ya ainihin ya kawo wato wani abu na hankalinsa don ya mayar da umarnin Allah. Umarnin Allah, Allah ne yake cewa a yi sujjada, amma kuma shi yana aiki da hankalinsa don ya rushe nassi. To shi ne Allah ta'ala yake gaya mana cewa shi kaɗai ne, duk mala'iku suka yi, shi kaɗai ne ya ƙiya. Shi ma kuma girman kai ne, wastakbara wa kana minal kafirin. Shi kaga wannan shine babban, wato babban abin da aka saba wa Allah da shi. Ka duba Fir'auna, daga cikin irin tuhunce-tuhuncen da Allah ya yi masa alkur'ani, akwai tuhumar girman kai. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة وإن فرعون لعال في الأرض وتفرعون ميجين إثاني أدوران كسا ميجين يا إثاني ينا نونة شوى يا يا زي يا يا زي ينزو النبي موسى wanda anan garin aka haife shi ya san shi ya san gidansu ba kowa bane a ce shi zai zo ya raba shi da abin da yake ji na mulki yayye kuwa a cikin mutanen sa yana nuna musu irin abin da Allah ya bashi alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tumsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubi yace ku duba alaysa li mulku misra ملكي مصر بانا وبني وهذه الانهار تجري من تحت ادوبا اغير دغدانا دوك قرموني سكا زاغي شي سكي غدو قرقشن سا افلا تبصرون وي باكو غني ني ام انا خير من هذا الذي هو ما شن ني نفي ني ني نفي الهيري نفي دوكا كوكو wannan wulakantaccen wanda ko magana bai iya ba Allah ya ce fastakhaff qawmuhu fa'ta'u sai a wasa da hankalin su shikenan sai suka bi shi saboda haka fir'aun ya kasance daga cikin tuhunce-tuhuncen da aka yi masa akwai girman kai da shi da duk dan fadarsa duk ya koya musu girman kai Allah ya ce wa qaruna wa hama wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin ka duba su ukun Allah ta'ala ya jero su ce da qaruna da fir'auna da hamana musa annabi musa ya zo musu da gaskiya ya zo musu da hujjoji bayyanannu fastakbaru fil ardi sai suka shiga girman kai a doran kasa Allah ta maka nu sabiqi ba za su iya kubuce mana ba ba za su tsere mana ba ka duba qarun lokacin da mutanen sa suka zo suka same shi Allah ta'ala ya bashi wadatar dukiya Allah ne ya bashi wa atainahu Allah ce mu muka bashi bashi ba wa kansa ba min al kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwa makullan dukiyar da Allah taskokin dukiyar da Allah ya bashi kaci da kyar suke iya daukan makullan is qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allah la yuhibbu al-farih mutanen sa suka zo suka ce masa ka daina fariya kana nuna kana alfari da girman kai Allah baya san masu fariya wabtaghi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah ka nemi gidan lahira da abinda Allah ya baka wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta rabanka na duniya wato ka ce abinda Allah ya baka ka more amma kuma ka rika wato yin wato zuba wasu wani jarin kuma a asusun lahira wala tabghi al-fasada fil ardh wa ahsin kama ahsana Allah ilayka ka kyautata kamar yanda Allah ya kyautata maka suke tuna masa cewa da baya da shi Allah ya bashi to shi ma ya taimaka ma wasu wala tabqi al-fasada fil ardh kakkane mubarna a bayan kasa inna Allah la yuhibbu al-mufsidin Allah baya san mabarnata da ya tashi ba su jawabi qala inna ma utitu ala ilmin indi cewa da man na san Allah zai bani wannan wato kokarin sa ne zarangwanar sa ce kwakwalwar sa ce kwarewar sa ce kujubar sa ce ta sa ya samu saboda haka a kyale shi yayi abinda haka Allah ya tagaya mana abinda yayi fakaraja ala qaumi fi zinatihi har da waɗanda suka rudu alƙarshe Allah ya ce fakasafna bihi wa bidarihi al-aqt ƙarshe Allah ya kifar da shi da gidansa gaba daya to babu abinda ya kai girman kai matsala a rayuwar bawa shi yasa a ranar gobe kiyama Allah ta'ala zai nuna wa masu girman kai ƙarshen su annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa yuhsharul mustaq يحشر المتكبر والمستكبرون يوم القيامة أمثال الذر زاء تاشي ما سجر من كيرا نقوبك يا ماك أما يرجسو كمر تلولوا في سورة الرجال هكذا أما يرجسو يغشاهم الناس متانينا بيت كنسو أننسنا نونا ومتانيسن فقوة فائن إلجي suna daga kai to ranar gobe kiyama sai ya zama aljaza'u min jinsil amal sai kuma Allah ya kaskantar da su yayi kasa da su sai sun koma kamar tururuwa a wannan dandazan jama'a a ce ya'luhumun nas ko tafshahum sigarun nas kananan mutane ma danne su suke yi tunda sun zama tururuwa kaga babu wani babu duk yadda mutun ya kai ga kankanta yana sama da su yusaquna ila sijnin fi jahannama yuqalu lahu bulas za a jasu akai su wani kurkuku a jahannama ana kiran kurkukun bulas wato kamar kalmar ta kusa kama da police station bulas babu police station ta lahira yace yusqawna min tinatil khabal min usarati ahli an-nar za a rika shayar da su za a rika shayar da su wato gulandan yan wuta anan suna wulakanta mutane a can kuma ga abin da zai zama shine ci musu ashe babu matsala wato babu cutar da ta kai cutar girman kai kuma in har akwai girman kai to akwai wulakanta mutane in har akwai girman kai to akwai ainihin take gaskiya duk waɗanda ake tafafatawa da su akan su karɓi gaskiya wasu girman kan ne yake hana su ba wai ba su fahimci abin da ake gaya musu gaskiya bane a'a ba za su iya barin abin da suke kai ba domin in sun bar abin da suke kai sun yadda kenan da ba akan gaskiya suke ba yanzu ne kenan suka gane gaskiya to ba za su yadda su bi ba ko kuma a'a kenan yanzu in mun yadda abu kaza kuskure ne kenan iyayenmu da suka mutu suna yi kenan su yaya da matsayinsu kenan kai ba za mu yadda ba to wannan duk girman kai ne yake haifar da wannan Allah ta'ala ya ce la jarama tabbas inna Allah la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun tabbas Allah ya san abinda suke boyewa ya kuma san abinda suke bayyanawa innahu la yuhibbul mustakbirin lalle shi baya san masu girman kai wata rana Al-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu ya fito sai ga wasu miskinai suna zaune suna cin abinci sai suka yi masa tayi sai ya zauna aka ci abincin tare da su bayan an gama ya ce to bayan ya zauna yana zama ya fara ci sai ya ce to innahu la yuhibbul mustakbirin Allah ba ya san me ji masu girman kai don haka zan ci abincin da ku bai ji cewa shi sharifi bane jikan manzon Allah ne bai cewa ga matsayin da yake da shi ba shi jikan khalifa ne daga cikin al-khulafa dan ne daga wato ne na al-khalifa daga cikin khulafa'ur rashidin bai ji wannan matsayin ba sai ya zauna tare da talakawa aka ci abinci yace to innahu la yuhibbul mustakbirin Allah baya san masu girman kai nima ina gayyatar ku tunda nayi muku arama wa kura aliyatta nima a zo a je gidana a ci abinci haka kuma ya gayyaci wannan tawaga aka je aka ci abinci a gidansa to haka suka koya daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama tawalu ta kai idan an shigo majalisin sa ma wani lokaci ba ko yazo sai ya kasa tantancewa ina yake a karan farko sai ya kasa ganewa domin zai ga wani gashi can asadrul majlis shine ya karbi ragamar majalisar amma kuma ba shine manzon Allah din ba sai ya tambaya ayyukum rasulullah wai cikin ku ina manzan Allah din yake qimmatun fit tawadu amma duk da haka kuma Allah ya zuba masa haiba yana da kwaljini domin duk wanda yayi tawazu dan Allah sai Allah ya daukaka shi kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tawada lillahi rafa'ahu Allah man tawada lillahi rafa'ahu Allah wanda duk ya kaskantar da kansa yayi tawalu dan Allah to sai Allah ya daukaka shi malamai suka ce to kada kai tawalu dan a daukaka ka ba dan Allah kai ba kenan cewa kai man tawada lillahi ba man tawada liyarfa'ahu Allah ba kanka ce to a'a ga lakanin samun daukaka a'a kai dan Allah in kai dan Allah ba wai dan neman daukakar ba sai shi kuma Allah ya daukaka ka to duk da wannan tawadu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yanzu a ansa tambayoyi mun faɗi hadisin Anas annabi ya an yi iqama wani ya zo ya jashi yana da wasu abu ya koma da shi bayan masallaci suka dade haka zai zo wucewa wata tsohuwa ta jashi gefe ce ga bukatunta ga matsalolinta annabi ya tsaya saurare ta amma duk da haka kuma Allah ya sanya masa kwaljini yana da kwaljini da zarar aka ce ya ce a zo min da waɗancan, to yanzu jikinsu zai shiga bari, sai su fara karkarwa, jikinsu ya fara makarkata. Za a zo da su gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar wanda ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama haibar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta kama shi, sai ya shiga bari. Annabi ya ce hawwin ala nafsika inni bashar inni min imra'atin ta'kulul qadid, ka sauƙaƙa wa kanka, ni dan wata mace ce da take cin ainihin kilishi, wato ba wani bane wanda har zaka tsorata ka firgita. Kawai mutanen nan guda biyu waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar asuba, su kuma suna gefe guda a zaune, ba su shigo an yi sallah da su ba. Bayan an gama sallah, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kirawo su waɗancan. Faji'a bihima tarta'idu fara'isuhuma, aka zo da su jikinsu yana rawa, yana suna makyarkata. To haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, ga tawalu'u ga kuma haiba Ubangiji ya bashi. Don haka duk wanda zai yi girman kai, to Allah zai kaskanta shi, kuma Allah ta'ala ba zai nuna masa hanya ba, kuma Allah baya san shi. Ai babu uquba kamar ka shiga karkashin waɗanda Allah ya ce baya san ka. Innahu la yuhibbul mustakbirina, lalle shi Allah baya san masu girman kai. Ashe girman kai ba karamar cuta bace, Allah ya kiyashe mu.
Wa idha qila lahum madha anzala rabbukum qalu asatirul awwalin, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladhina yudhillunahum وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ, أَلَا يَتِي إِذَنْ أَكَتْشِيدَ سُوْ مِي أُبَنْجِجِنْكُ يَسَوْكَرْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, سَيَسُكِيْتَا سُونُيَا يَمُتَانَمْ فَرْكُوْ liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama, domin su dauki laifuffukan su cika kuranar gobe kiyama. Wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm, da kuma laifuffukan wadanda suke batarwa ba bisa ilimi ba. Ala sa'a ma yazurun, ku saurara, lalle abinda suke dauka dinnan na laifi yayi muni. Haka Ubangiji yake ba mu labarin yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance tare da waɗannan jimajiman Qurayshawa a Makka, yayin da suke ta ƙoƙarin yadda za su bi hasken Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya bayyana, su ga cewa musulunci bai samu karɓuwa ba a cikin sauran ƙabilu da sauran al'ummomi da suke zuwa Makka. Kullum ƙoƙari suke su ba da mummunan hoto na abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi na gaskiya. Kullum ƙoƙari suke su faɗi kausar kalma ko mummunan kalma, su ainihin aibata abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na gaskiya da wannan kalmar. Su ce abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi tatsuniya ne, ko su ce bokanci ne, ko sihiri ne, ko waƙaci, ko su ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam mai taɓin hankali ne. Haka suka yi ta ƙoƙarin yadda za su ga cewa sun ɓata sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun bata abinda ya zo da shi na gaskiya. Wannan shi ne abinda Allah ta'ala yake gaya mana a cikin waɗannan ayoyin da za mu karanta gobe insha Allah tare da bayaninsu. Abinda muka faɗa daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada. Abinda muka kuskure, Allah ta'ala ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh.
Allah ya saka wa malam alheri. Cibiyar addinin musulunci da Darul Islam, wani ke shago mai namba Aisha 6, Lau Shopping Complex, Daura da Randa Bawar Naunti, Kasuwar Wunti, Bauchi State, Nigeria, ita ce jira muku wannan MP3. Ga namban wayarmu ga masu buƙatar neman mu akan namban waya kamar haka: 0806030275. Ga namban a cikin harshen Turanci: 0806030275. Wassalamu alaikum warahmatullahi.